نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna 11 ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 11 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 25 a cikin wannan littafi na kitabut tauhid wallafar babban malami fadilatu sheikhul islam al mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala a wannan majalisi mai albarka masjidu al-Imam Malik ibn Anas rahmatullahi alayhi dake nan unguwar Ibrahim Bakoni extension a nan cikin garin Bauchi a darasin mu na baya mun kai karshen babi na 17 wanda wannan babi na 17 mun ji bayani akan باب قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء كما ندى muka yi bayani a darusan da suka gabata kan cewa mun wuce babi na 16 da yayi bayani akan babu shafa'a sannan kuma da wannan babi da muka tsaya akan shi babu qawli llahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta kuma da mun ambaci cewa idan mun hada wayannan babukan gaba daya kafin mu ci gaba zamu yi takaitaccen bayani akan menene ceto da kuma hukuncen sa ko kuma nau'ukan sa addinin musulunci wanda insha Allah ta'ala a yanzu zamu yi bayani akan menene hakikanin ceto kafin mu tashi akan babi na 18 insha Allah kalman ash-shafa'a kalma ce ta larabci wanda a Hausa tana nufin ceto ko alfarma ma'ananta shine at-tawassutu lil ghairi bi jalbi manfa'atin mashru'atin lahu aw daf'i madarratin an ma'anan kalman ash-shafa'a shine ka shiga tsakiya domin ka nema ma wani alfarma ta hanyar ka jawo masa wani abu mai amfani ko kuma ka tunkuɗe masa wani abin cutarwa wannan shine ceto wannan shine alfarma kenan ya zama kai ne ka shiga tsakiya ka shiga tsakani ta hanyar ka taimaka ka tallafa wani abin amfani wani abin alkhairi ya isa zuwa ga wani ko kuma wani abin sharri ya tunkuɗe ga barin sa wannan shine ceto wannan shine alfarma to ceto nau'i biyu ne akwai shafa'atun fi dunya akwai shafa'atu fil akhirah, akwai ceto alfarma da zaka iya yi ma mutum ko ka nema masa a nan duniya, akwai kuma wanda zai faru a lahira. Na farko ceto wanda zai faru a duniya, alfarma da ake yi a duniya ya kasu kashi biyu, akwai mai kyau akwai mara kyau. Allah yana cewa man yashfa shafa'atan hasanatan yakullahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakullahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita. Allah yana cewa man yashfa shafa'atan hasanatan, duk wanda yayi ceto, ceto mai kyau, yayi alfarma, alfarma mai kyau, ya kullahu nasibun minha, to zai samu kaso na lada daga wannan aikin da yayi. Amma wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan, duk wanda yayi ceto mara kyau, ceto alfarma mara kyau, ya kullahu kiflun minha, zai samu wani bangare na nauyin zunubi daga wannan aikin da ya aikata. To ceto mai kyau shafa'atun hasana shine a ceto ko alfarma da zaka nema ma wani domin biyan wata bukatansa ta halal wadda ta halatta a gare shi. Wataƙila yana da wata bukata wadda in bai samu wanda zai matsar da shi kusa ga wadda bukatan ke wajensa ba, bukatar ba za ta yiwu ba, kuma bukata ce ta halal, bukata ce mai kyau, mai yiwuwa haƙƙinsa za a kwato masa a wajen wani, a gwamnatance ko wani abu makamancin haka. To wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ishfa'u tu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisan nabiyhi ma sha'a, kamar yadda Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare da a gare shi yake cewa idan wani ya zo yana tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi sai ya ce ishfa'u tu'jaru, annabi sai ya ce masahabai ku nema mu wani alfarma, ku yi ceto, Allah zai ba ku lada. Wa yaqdi Allahu ala lisan nabiyhi ma sha'a, Allah kuma yana zaltar da abun da ya ga dama ta kan harshen manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wannan alfarma mai kyau kenan, wannan da wata bukata a wajen wani, ka san matsayinsa bai kai ya samu wannan bukatar ba, kai ka wuce masa gaba ya samu wannan bukatar, wannan abu ne mai kyau. Shi yasa aka rawaito cewa Umar bin Abdul Aziz ko wani cikin khalifofi idan mutum ya zo sai ya same shi kai tsaye ya ce khalifa ina so ka min kaza, sai ya kiyi. Aka ce me yasa, ya ce ya aka yi ka tsallake duk waɗannan protocols din ka iso zuwa gare ni, idan suka matso da bukatar ka zuwa gare ni zan biya maka, amma abin da nake so shine ka koma ka biyo ta kansu su matso da kai saboda su samu ladan ceto. Allah ya sa muna fahimta, saboda su samu lada, saka lada za su samu yanzu da ka tsallako kai ka zo kai tsaye, to ka hana musu samun wannan ladan kenan. Amma in ka biyo ta hannunsu suka kawo ka, to sun samu lada, sun samu lada. Shi yasa kaga wannan shine abinda da yawa daga cikin makusanta manyan mutane a yanzu suka kasa fahimta, shine matsar da wani na ƙasa zuwa ga babba don ya biya mai bukatarsa ta alkhairi, in ya samu lada kai ma kana da lada a ciki. Amma da yawansu ba su fahimtar haka, bal ma da yawa abinda suke so shine in sun zo ka biyo ta wajensu sai su tare, ba su so ka wuce gaba, galibi abinda suke so kenan, duk wanda ya iso sai su tare shi. Abinda ba sa so shine ba sa so bukatar ta biya, kar kuma garin biyan bukatar ya samu matsayi da waje sama da wanda suka samu. Saboda haka ƙarshe akwai manya-manyan mutane wallahi da yawa har cikin 'yan siyasa wanda in ka matse su ka matsa kusa da su zaka gane cewa mutane ne, mutanen kirki masu son jama'a, amma matsalar da suka samu shine protocol din bin wajensu, protocol din da za a bi a isa zuwa gare su, su ne matsala, su ne masu abinda Bahaushe ke cewa rijiya ta bayar guga ta hana. To anan matsalar take. Anan matsalar take. Saboda haka wannan abu ne mai kyau. In kaga cewa ga wannan da wata bukata a wajen wani bai da fuskar da zai iya yi mishi magana, kai kuma kana da wannan fuskar, ka matsar da shi. Ka je ku yi magana da shi. Allah ya samu dace. A misali hadisin Imam al-Bukhari da ya rawaito daga Abdullahi dan Abbasin, Allah ya kare yadda a gare shi, cewa akwai wasu bayi guda biyu, namiji da mace, da Barira da Mughif. Lokacin da suke bayi suke karkashin bauta, sai aka daura musu aure. To bayan an kyanta su kuma, sai ita Barira sai ta ce ba ta son shi wannan mijin nata Mughif, haka a raba aure. Abdullahi dan Abbas ya ce, har yanzu ina gani da idona yadda Mughif yake bin Barira gaba da baya, duk inda ta je yana binta, ya zaga ta gabanta, in ta juya ya sake juyawa, in ta juya ya sake juyawa, yana roƙonta dan Allah ta yi haƙuri ta dawo zuwa gare shi. Yace ina kallon shi hawaye shargab har yana jika gemunsa, saboda yadda yake kaunarta. Kaga soyayya ku? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce, ya Abbas, yanzu baka yi mamakin ka kalli yadda Mughif yake kaunan Barira, ita kuma yadda ka san duk wata kaunarta da yake yi tana kara masa kinsa ne, tana kara mata kinsa ne, wannan baka yi mamaki ba. Dubi yadda yake son ta, dubi ita kuma yadda take gudun sa tana kinsa. To dama ka san duk ita soyayya sirri ne na Allah, in ya ga dama sai ya ajiye ta inda ya so. Sai ga mutum ya makale ma wacce ba ta son shi kwata kwata, shi kuma duk duniya yana ganin in ba ita babu wata mace. Haka nan ita ma, kaga wannan abun jarabawa ce babba. Yasa Bahaushe ya ce san maso wani wahala ce, bala'i ne, jarabawa ce. Jarabawa ce. To kaga ita yanzu ba ta son shi, shi kuma yanzu ya nace. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma Barira, ya ce ina ma a ce ki koma wajen Mughif. Sai ta ce, ya Rasulullah, umarni kake bani? Kaga in umarni ne ba ta da zaɓi kenan, dole ta bi. Annabi sai ya ce, la innama ana ashfa, abinda nake yi shine alfarma nake roƙa masa. Sai ta ce, to la hajata li fihi, in dai alfarma ce to ban da bukatan komawa zuwa gare shi, amma in umarni ne to ko bana so zan amsa. Kaga yanzu almuhim shine shi Mughif yayi taki. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, to bari ya shiga tsakani. Kaga wannan shine ceto kenan. To sulhunta tsakanin mutane biyu, masoya biyu, ana duba alkhairin sa ne. In misali wane ya san cewa dama tsakanin wannan saurayin da budurwan fasadi ne tsakaninsu, sai suka fashe suka tarwatse, to haramun ne kuma shiga tsakaninsu ya sulhunta su, haramun ne. Ya sani tsakanin wannan dan siyasan da wannan dan siyasan, in suka hadu to za su hada ma jama'a bomb, sai suka fashe suka tarwatse, to haramun ne shiga tsakaninsu ya sulhunta su, domin sulhunta su, sulhunsu kuma bala'i ne ma al'umma. Saboda haka ya fara duba maslahan al'umma gaba daya. To wannan shine ceto mai kyau kenan. Amma ceto mara kyau kuma shine irin wannan, ka je ka shiga tsakani domin ka gyara wani abin da gyara shi masifa ne, ko kuma ka nema ma mutum wani alfarma, alfarman da ka san haramun ne, bai cancance shi ba. Misali a zo a ce ga masallaci nan sun cire breakdown na neman gudumawa da taimako. Misali Azumi ya tunkaru, za a yi gyaran loudspeaker, za a yi ciyarwa da Azumi, za a kula da marayu, za a yi kaza, za a yi kaza. Ana so ka mika zuwa ga ministry kaza, a ministry na religious affairs, ministry na kaza da kaza da kaza da kaza. Kaga wannan shafa'a ce mai kyau. Sai ka mika kuma ka tsaya kaga an bada wannan gudumawa. Amma sai ka san cewa wani fa ya rubuto wannan gudumawa ne domin ya ci. Sai ya zo ya kawo maka, sai ka shiga tsakani ka je ka mika aka bashi kuma ya ci bayan ka san in an kawo cinyewa zai to kai haram kenan. Ina fatar mun fahimta. Wannan shafa'atin sai a kenan. Alfarma mai muni kenan. Mummunan alfarma kenan. Ko kuma ka san cewa wani ba mutumin kirki bane. Sai ya zo ya dauke ka ya ce ka je ka neman masa aure. A nemo masa auren wata mata mutumiyar kirki sai ka shiga tsakani. Kai haram. Kai haram. Domin misal musamman akan abin da ya shafi misali sha'ani na aure. In aka zo aka dauke ka je ka nema mutum aure, to kai ne garantin sa kenan. Kaga kai shafa'a, in ma ta zama mai kyau, in ma ta zama mara kyau. Ko a zo a tambaye ka biya dabi'un wani suke. Sai ka yi rufa-rufa bayan ka san cewa mutumin banza ne. To kai shafa'atun sayyi'a. Kai abu mara kyau. An zo dabi'un wani ya dabi'un wani yake eh gaskiya. Wani tabi'un sannan gaskiya babu kyau don ko ni yazo neman aure gidanmu ba zan bashi ba shikenan yanzu ka fita in sun yi shikenan in ma ba su yi ba shikenan saboda misali akan abin da ya shafi bincike na tabi'un aure ai ka'ida binciken kwakwaf ake yi komai bincikawa ake yi komai ba a cewa anan wala tajassasu a wannan fata hassasu ake yi tona tona ake yi na gaskiya domin zamani da za a yi da ba wanda ya san ƙarshen shi ba wanda ya san ƙarshen shi sai Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka wani mutumin arziki ne mutumin kirki ne sai dai kannan shi ma hakuri suke da shi dan yana da saurin hannu to kaga ita ma za ta shirya kenan in ta ji ta gamsu haka shikenan ta karba amma dai ta san yana da saurin hannu Allah shi sa mu dace. To wannan ceto a duniya kenan, to ceto a lahira kuma malamai na ahlus sunna sun yi ittifaki cewa akwai ceto da za a yi a lahira. Ceton lahira kuma shi ma nau'i biyu ne, akwai tabbatacciya akwai korariya, ma'ana akwai wadda da gaske za ta faru, akwai wanda kuma mutane suna rai za ta faru amma ba za ta faru ba. Wacce ce za ta faru? Ita ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a cikin littafinsa, haka nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar a cikin hadithansa, kuma wannan ceton zai shafi zallan waɗanda suka mutu da tauhidi ne. Duk wanda ya mutu da shirka to bayi daga cikin waɗanda za su samu ceto a lahira. Allah ya sa muna fahimta. In dai mutum ya mutu yana shirka to bayi cikin waɗanda za su samu ceto a lahira. Allah yana cewa man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi, wane ne zai yi ceto, ma'ana waye isa yayi ceto a gaba ga Allah ran tashin kiyama in ba da izinin Allah ba? Babu wanda ya isa, babu wanda ya kai. Sannan a wata ayar yana cewa wala yashfa'una illa liman iltada wa hum min khashyatihi mushfiquna, Allah yana cewa mala'iku ba za su ceci kowa ba sai wanda Allah ya yarda da shi, sai wanda Allah ya aminta da shi, kuma su din wato masu firgita ne saboda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan yana ci Allah yana cewa yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla, a ran tashin kiyama ceto ba za ta amfani kowa ba sai wanda Allah ya bashi izini ya kuma yarda da shi, ya yarda da maganarsa, ya yarda da ayyukansa kafin a cece shi a ran tashin alkiyama. To kaga kenan akwai ceto da za a yi ranar kiyama. To sai dai wannan ceton tana da sharuɗa guda uku. Sharaɗi na farko shine islamul mashfu'u lahu, wanda za a ceta din
dole ya zama musulmi ne mai tauhidi. Duk wanda ya mutu yana shirka, yana bautan wani Allah, sawa'un cikin mala'iku ko annabawa ko waliyai ko shehunai ko malamai, yana bautan wani wanda ba Allah ba, to bai daga cikin waɗanda za su samu ceton ran tashin kiyama. Shine Allah ya ce wa anzirhum yawmal azifati idhil qulubu lad alhanajiri kazimin. Allah ya ce ka ba su labari, ka gargade su, ka yi musu gargadi, ka ja kunnan su, ga wata rana nan ta tinkaro tana zuwa, wannan wunin zukata za su iso makogoro saboda tsabara gyan bakin ciki da damuwa. Allah ya ce malil zalimin min hamimin wala shafi'in yuta. Azzalumai ba su da wani majibanci ko wani masoyi ko wani mai ceto wanda za a yi mishi biyayya. Al-Imam al-Baihaqi Allah ya mishi rahama a cikin littafin shi Shu'abul Iman yake cewa az-zalimuna hahuna humul kafirun. Az-zalumai anan sune kafirai, sune kafirai, sune az-zalumai, domin Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimun. Allah yana fadi a suratul Baqara yace az-zalumai kafirai sune az-zalumai, saboda haka kafirai mushrikai ba su da wani wanda zai cece su a gaban Allah. Sharadi na biyu kuma shine ridallahi ta'ala an shafi'i wal mashfu'ila. Bayan shi wanda za a ceta din ya zama musulmi, shi mai ceto kan dama sai ya kai babban matsayi tukunna, to wanda zai yi ceton da wanda za a ceta sai Allah ya yarda da su. Allah sai ya yarda da kai mai ceton je kai ceto, kai mai ceton yaldaje ne kai a wajen Allah, sannan wanda za a ceta din shi ma yaldaje ne a wajen Allah. Shine Allah ya ce wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda. Allah ya ce duk mala'ikun da suke saman nan kakaf ceton su ba zai amfani da komai ba sai bayan Allah ya ba da izini ma wanda ya ga dama, ya kuma yalda da mai ceton, ya yalda da wanda za a ceta. Wala yashfa'una illa liman tadhakkara, kamar yadda muka ji a wancan aya. Sharadi na uku shine iznullah ta'ala bi shafa'a, shine sai kuma Allah ya ba da izinin a yi ceto. Ma'ana shine shi wanda zai yi ceto sai ya zama yaldaje a wajen Allah, sannan sai Allah ya ba shi izinin kai ceto. To idan aka ce yayi ceton kuma ba shi bane zai je ya baje kolin sa ya ceci wanda ya ga dama ya bar wanda ya ga dama, a'a sai kuma a nuna masa ga waɗanda ake so ka ceto nan. Saboda haka Allah sai ya yarda da mai ceton, ya kuma yarda da wanda za a ceta, sai kuma Allah ya ba da izini kafin a yi ceto. Shine ma min shafi'in illa min ba'di iznihi zalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Allah ya ce ba wani wanda isa ya ceto sai bayan Allah ya ba da izini, sai da izinin Allah. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi. To wannan ceto tabbatacciya tana da nau'uka kamar haka. Na farko akwai ceton da ake kiranta da ash-shafa'atul uzma, ceto mafi girma shine ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai yi a ran tashin alkiyama, wanda malamai suka ce akwai ceto karkashin wannan kamar ceto guda 6 zuwa 7. Na farko dai shine ceton da annabi zai yi lil fasli bainal ibad, bayi sun shiga wani irin yanayi na tashin kiyama, ana tsaye Allah bai ce mu kowa komai ba, ba ruwan Allah da kowa, mutane sun yi gudu, an yi gudu an dawo, an fara bin kan annabawa, aje wajen annabi wani ya ce a ina ya fi karfi na, ku je wajen wani ya ce a ina ya fi karfi na, ku tafi wajen wani, har a iso kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha, karshe ya je yayi sujjada a gaba ga Allah. Allah ya ce da shi irfa ra'sak sal tu'ta washfa tushaffa wa qul yusma. Allah ya ce da shi daga kanka fadi duk abin da kake so za a saurare ka, tambayi a baka, nemi ceton wanda kake so a baka ceton shi. Ya dago kai sai ya ce ya rabbi ummati ummati, ya Allah al'umata al'umata. To anan ne Allah zai ce ka je ka shigar da waɗanda babu hisabi ba azaba akan su cikin al'umarka ta kofar aljanna ta dama. Allah ka samu cikin su. Allah sai ya ce wa mala'iku ku je ku tsaye da bayina sahu sahu, aqimu ibadi saffan saffa. To zallan aje ai hisabi ba sai manzo Allah ya je ya roka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan shine al-maqamul mahmud kenan, matsayi abin yabo. Kaga dole ai kowa zai ba masa akan wannan matsayi. Ceto na biyu kuma shine ceton da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi domin a shigar da mu'minai aljanna, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi yake cewa zan zo kofar aljanna ran tashin kiyama sai in kwankwasa sai mai gadi sai ce wane ne, sai ce Muhammad ne, sai ce dama kai ne aka ce kar in bude mu kowa in ba kai ba. Daga shi zai fara shiga, sannan kuma sauran mu'minai musulmai mu bi shi a baya insha Allah ta'ala. Abu na uku kuma shine annabi zai yi ceto mu mutanen da ayyukansu na banza da ayyukansu na alheri sun zama daya, domin ai ka san ranar alkiyama gwada ayyuka za a yi, a sa mara kyau anan a sa masu kyau anan, sannan kuma sai a gwada. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatir radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Idan mizaninka na kyawawan ayyuka suka yi nauyi sai aljanna, in mizanin mutum na kyawawan ayyuka suka yi sako-sako kuma sai tafi wuta. Allah kai mana sani. To akwai waɗanda kuma ayyukan su za su zama daidai wa daida, su ne ɗan tuzal al-arafi kenan, walal arafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahu, su ne illa araf. To wannan ceton annabi zai riske su ƙarshe su ma a shigar da su aljanna. Ceto na biyar shine shafa'atu sallallahu alaihi wasallama fi ikhrajil usati min al-muwahhidin min an-nadi wa dukhulihim al-janna. Annabi zai yi ceto a fito da masu sabon Allah cikin masu tauhidi waɗanda suka shiga wuta, sun mutu da tauhidi amma sun aikata wasu nau'uka na sabo wanda cikin adalcin Allah ya so yayi musu azaba. To annabi zai cece su a fito da su daga wuta a shigar da su aljanna. Ceto na shida shine shafa'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi takhfifil azabi an ammihi abi talib. Annabi zai yi ceto ya roka a sassauta azaba mabaffansa Abu Talib. Fa yakunu fi qalilin min narin tagli minhu dimaghuhu. Sai zama cewa an sanya shi ne a wani irin wuta wanda wuta ce yar kaɗan, ma'ana shi ne kamar yadda ya faɗa a hadisin Bukhari cewa takalmi za a masa da wuta amma ƙwaƙwalwarsa kuma tana tafasa tana fashewa. Allah ya raba mu da azabarsa. Sannan ceto na bakwai shine shafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam li aqwamin min al-muwahhidin al-usa qad istawjibu dukhul an-nari fayashfa'u lahum an la yadkhuluha. Annabi zai yi ceto, akwai mutane cikin musulmai sun yi sabo ya cancanta su shiga wuta, annabi zai roka musu alfarma, alfarman annabi ba za su shiga wuta ba gaba daya sai a rufe musu shiga wuta. Sannan na takwas kuma shine shafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi aqwamin yadkhulul aljannati bighairi hisab. Annabi zai ceci wasu mutane su shiga aljanna ma ba sai an musu hisabi ba, kaman ukashatu ibn muhsan radiyallahu ta'ala anhu. Wannan bangare na takwas shine bangaren da muke fatan shiga. Annabi ya cece mu mu shiga aljanna ma ba amma ba tare da amma hisabi ba. Allah madaukakin sarki ka ba mu wannan falala din. To akwai ceto da mala'iku za su yi, mala'iku za su yi ceto, annabawa za su yi ceto, mu'minai za su yi ceto, azumi zai yi ceto, sallah za ta yi ceto, sadaka za ta yi ceto, karatun alqur'ani zai yi ceto, musamman suratul baqara da kuma ali imran. Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a gare shi kamar yadda Imam Muslim ya rawaito yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa Allah ya ce mala'iku, Allah zai ce dan tashin kiyama mala'iku sun yi ceto, annabawa sun yi ceto, mu'minai sun yi ceto, yanzu ba wanda yi saura sai mafi jin kan masu jin kai Allah subhanahu wata'ala kenan. Sai Allah yayi wata damka daga wuta ya fito da wasu mutane daga wuta wanda ba su taba wani aikin alheri ba amma sun shiga wuta amma suna da tauhidi, sai ya fito da su a lokacin sun dawo toka sun kone sun babbake Allah sai ya jefa su a cikin wato wani kogi a bakin aljanna ana kiran da kogin naharul hayat kogi na rayuwa sai su dinga naman jikin su tsokan jikin su ya dinga fitowa kamar yadda wato ainifin a kwaya take fitowa idan an shuka ta a cikin a bakin gulbi to wannan ceto kenan da mala'iku za su yi ceto annabawa za su yi ceto sannan kuma mu'minai ma za su yi ceto kamar yadda ya faɗa a hadisi mu'minai idan sun ga Allah ya tsirsar da su sun shiga aljanna sai su ce ya ubangiji muna da ƴan uwa tare muke sallah tare muke azumi duk wasu ayyukan da suke yi da muke tare muke da su kuma bamu gansu aljanna ba ma'ana suna wuta Allah sai ya ce to ku je ku bincika duk wanda kuka samu kwayar zarra na imani a zuciyarsa ku fito da shi za su shiga wuta Allah ya hana ma wutan cin naman jikinsu da haka sai su je wani azabar wutan ta tsaya iya diddigensa iya idon sawunsa wani iya gwiwansa wani iya kwabirinsa wani kuma wutan ta shanye shi ma gaba daya sai a fito da su Allah sai ya ce ku sake komawa duk wanda kuka samu kwayan zarra rabin kwayan zarra na imani ku fito da shi su sake fitowa da su har sai sun yi haka sau uku kafin nan kuma sai Allah ya yi ceto to nau hanyoyin da ya kamata mutum ya bi domin samun ceto kamar yadda na faɗi alqur'ani zai ceto shine yawan karatun qur'ani manzo Allah ya ce iqra'u alqur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi ku dinga karanta alqur'ani domin zai zo ranar tashin alqiyama yana ceton ma'abutansa ku karanta qur'ani domin zai cece ku ran tashin kiyama wannan kadai ya ishi qur'ani falala da daraja ga duk wanda bai iya karatun qur'ani bai je koya duk wanda bai iya karatun qur'ani bai je koya domin zaka tsinci kanka a yanayin da kana bukatan taimako da agaji mai yiwa alqur'anin nan shi zai cece ka haka mu dage mu rike qur'anin nan da kyau na biyu azumi yawan azumi farilla da nafila za su yi ceto manzo Allah ya ce al-asiyam wal qur'ani yashfa'ani lil abdi yawm al qiyama da azumi da qur'ani za su cece ba waran tashin kiyama azumi zai ce ya ubangiji na hana shi ci da sha da sha'awansa a cikin wuni ka bani ceton sa alqur'ani zai ce ya ubangiji na hana shi bacci da daddare ka bani ceton sa sai a ba su ceton mutum sannan na uku shine salatul janazati alal mayyit in mutum ya mutu daga cikin abin da zai taimaka masa ya samu ceto shine dandazon jama'an da za su zo su halarci janazan sa amma ba a yi dandazo saboda nuna alfahari ba haramun ne ai wannan a tikiran mutane ai ta sanarwa ya dan mutuwa saboda kawai a nuna wani wani babba ya mutu wannan haram ne amma a zo a taru manzo Allah ya ce babu wani mutum da zai mutu a samu wasu mutum 40 da ba sa yi ma Allah shirka sun tsaya akan gawansa sai Allah ya ba su cetonsa sannan daga cikin abin da ke sa mutum ya samu ceto shine yawan bin kiran sallah a lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah duk abin da ya fadi ka fadi in ya zo hayya ala salah hayya al falaka ce la haula wala quwwata illa billah sannan bayan ya gama kai salati ma annabi salatul ibrahimiyya allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka حميد مجيد سننك يا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا للذي وعدته كروك مع النبي الوسيلة دومين من زال يأتي وان مسيين دبا وان دزي سامو وان مسيين سي وان باوا وداتي تكين باين الله إنا فاتن كما إن زمانين تو دا ما ين أنت مسيين متن ديني كم واي إن باشيبا صلى الله عليه وآله وسلم تو كاغين كنا مع النبي وان أدوار كمان كنا جيبا مع النبي قرآن sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan daga cikin hanyoyin samun ceto akwai a kula da sallah domin duk wanda yake wasa da sallah zai fada cikin waɗanda ba za a cece shi ba dan tashin kiyama duk wanda baya sallah ba zai riski ceton manzon Allah ba dan tashin kiyama domin Allah ya fada mana cewa ƴan wuta in aka tambaye su me ya shigar da ku wuta me ya kai ku wuta abu na farko da za su ce shine lam nakum minal musallin ba ma sallah walam nakum nud'imul miskin ba ma ciyar da miskinai wa kunna nakhudu ma'al kha'irin wa kunna nukazzibu biyawmiddin mun kasance muna wato kutsawa cikin mutuncin mutane da addinin Allah tare da masu yi mun kasance ko muna kadaita ran tashin kiyama hatta atanin yaqin har yaqin ta zo mana mutuwa ta zo Allah sai ya cito kaga waɗanda ba sa sallan nan waɗanda ba sa sallah a duniya ba su kula da sallah ana kiran sallah ba za su je su yi ba Allah ya ce famatan fa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba za ta amfane su barin tashin kiyama duk ceton nan da annabawa za su yi manzanni za su yi alqur'ani zai yi azumi zai yi sadaka za ta yi mu'minai za su yi Allah da kansa yayi ceto Allah ya ce su banda su a wannan ceton banda su a wannan ceton to abu na karshe kuma da ya kamata shine ceto wanda take korariya wanda babu ita shine yanda Allah ya ce wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala tuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun Allah ya ce ku kiyayi wani wuni wanda wata rai ba za ta iya tsina nama wata rai komai ba sannan ba za a karba ceto ko alfarma daga wujenta ba sannan ba za a karbi musanyi daga gare ta ba kuma ba za a taimake su ba saboda haka a wannan shine ceto wanda yake ba zai yi ba wannan kuma shine ceton mushrikai mushrikai ba za a cece su ba ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu min tayyibati anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a da ka su ba za su yi ceto ba sannan kuma ba za a cece su ba sannan manzo Allah ya nuna mana cewa daga cikin waɗanda ba za su yi ceto ba nan tashin kiyama akwai masu yawan tsinuwa komai yace in ƙarya ne Allah ya tsine masa in ƙarya ne Allah ya la'ance shi to shi ba zai zama cikin masu ceto ba kuma ba zai zama cikin wanda za a ceta ba manzo Allah yana cewa innal la'anina la yakununa shuhada'a wala shufa'a yawmal kiyama masu yawan tsinuwa ba za su taba zama shaidu ba ba kuma za su zama masu ceto a ran tashin alkiyama ba Allah ta'ala ya samu dace to wannan shine bayanin da ya kamata mu yi akan abin da ya shafi ceto wanda lokaci ya kure in Allah ya kai mu da shi na gaba sai mu tashi akan babi na 18 insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi ya fi mana sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته